الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت 28 في وقت المحرم هجرة من زمان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة عليه دولة 40 دولة. إن شاء الله تعالى زمان شكرا دكراتو كمريد دا أكتابة منا كراتو أولنا مثلا شيء أئر مؤلنا لانكو منا كراتو شكين لتافن الله القرآن من جرمه kuma a cikin suratul fatir a karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 26 mun tsaya aya ta 26 insha Allah ta'ala zamu tashi aya ta 27 a cikin suratul fatir wanda zai zama darasi na 6 a cikin wannan sura muna fatan Allah samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور.
الله سبحانه وتعالى ينبينا الدليلين الحجوجي ولن تتبت الدكوى الله شيني الله bawan da zai iya yin aikin Allah sai shi subhanahu wa ta'ala. Idan Allah ya sa mutum ya fahimci matsayin Allah, ya gane Allah shine Allah, to mutum zai huta cikin durayi wanda yake a rayuwar duniya. Babu wani abu da zaka sa a gaba face yana tafiya cikin tsarin Allah. In ka yawaita addu'a, Allah subhanahu wa ta'ala yakan baka nasara cikin ikonsa da yaddarsa idan ya ga dama. In ka ci nasara ka gode wa Allah, in baka ci nasara ba ka gode wa Allah, domin dukkan tsari na Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana wa mutane cikin wannan sura ayoyi da dalilai da hujjoji wanda suke tabbatar da kaita kansa subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa, kuma cancanta da yayi cewa kar a bauta wa kowa sai shi subhanahu wa ta'ala. Mun karanta dalilai da yawa a baya, a yanzu kuma sai ke sake bayyana wa mutane, yace alam tara, shin ba ka gani, ya kai ne karanta Qur'ani, anna Allah cewa shi Allah din nan anzala minas sama'i ma'an, ya saukar da ruwa daga sama, yace fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, amma sai muka tsirar da muka fitar da ya'yan itatuwa da wannan ruwan, amma ya'yan itatuwan sai suka zama mukhtalifan alwanuha, launinsu daban-daban-daban, wani ɗan itan in ya nuna sai ya yi ja, wani ɗan itan in ya nuna sai ya yi baƙi, wani ɗan itan in ya nuna sai ya yi kore, wani ɗan itan kuma in yana ɗanye shi ne kore, wani ɗan itan kuma ya yi zaƙi, wani ɗan itan ya yi tsani, wani ɗan itan ya yi ɗaci, kowanne da kalan nasa, amma dai ruwa ɗaya ne aka shayar da su. Allah subhanahu wa ta'ala da yana buga misali yace wa minal ardi qit'un mutajawiratun wa jannatun min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahidin wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, ma'ana sinwanun wa ghayru sinwani, ma'ana wasu ya'yan itatuwa ko bishiyoyi ko tsiro in an shuka zaka gansu sinwanun tushen su daya, mana yanzu in kana tafiya ko a jeji za ka iya ganin bishiyoyi gashi tushen su daya, jijiyoyin su daya a matse suke da juna, amma wannan bishiyar sai ta yi arewa, wannan ta yi kudu, wannan ta yi gabar, amma tushen su daya. Haka nan idan ka shuka shuka, yanzu misali gero, ai zuba shi ake a rami daya, ko masara, idan suka tsiro kuma in uku ne ko hudu ne ko biyar ko bakwai ko wani abu tare za su dinga tafiya gaba ɗaya tushen su daya, da za ka zo tarewa wani tare za ka samu gaba ɗayan su jijiyoyin sun harɗe da juna. Amma yusqa bima'in wahidin, ana shayar da su da ruwa guda, duran da aka yi ruwa ba ruwan wannan zangarniyan daban ruwan wannan zangarniyan, a ruwa ɗaya kawai ake yi ya zubo da gonan wancan da gonan wancan da wancan jejin da wancan jejin, duk ruwa ɗaya ake yi. Amma Allah ce wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, amma in ka zo kana ɗanɗana ƴaƴan itace sai ka ji wani ya yi zaƙi, wani ya yi ɗaci, wani ka fi son sa, wani ba ka son sa, ya aka yi wannan in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba? Tushen bishiyoyi ɗaya a babu da ke bayarwa daban-daban, wanda sai ya ga masaranta ya yi ja, wanda masaranta ya yi fari, amma tushen su ɗaya, wannan geronsa ya yi fari, ɗawa mana tsaban, wannan tsaban sun yi manya, wannan tsaban sun yi ƙanana, wannan goyon masaran ya yi ƙarami, wannan goyon masaran ya yi manya. Haka idan aka yi dibino tushen su ɗaya, amma wannan sai wasu irin ya mutsatsun ƴaƴa, wannan kuma sai ƴaƴa manya-manya, wannan sai ƴaƴa masu bauri, wannan kuma sai ƴaƴa masu zaƙi, amma tushen su ɗaya shine sinwanun wa ghayru sinwani yusqa bima'in wahidin amma wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Sai ta inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun, lalle cikin wannan akwai aya wanda suke tabbatar da wahdaniyar Allah, ma'ana Allah shi ne Allah, shi kadai ke iya yin aikinsa, ba wanda ya sai tarayya ne shi ya tantanta bauta masa. To Allah sai ke buga misali, yace alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha, ba ka ganin Allah shi ke saukar da ruwa daga sama, amma sai mu fitar da ya'yan itatuwa samarat, ya'yan itatuwa mukhtalifan alwanuha, amma launukansu daban-daban, wani ka gaja, wani baƙi, wani kore, wani fari, wani mai gasunan kata-kata, kala daban-daban. Allah ta to ka cire ma banda maganar ya'yan itatuwa, sai ce wa minal jibali, koma gurin duwatsu, in ka dubi duwatsu wa minal jibali, yace daga duwatsu kuma judadun, akwai waɗanda suke ɓangare-ɓangare, ma'ana wani dutsen in ka ɗauke shi shi kaɗai ne, amma sai ga gwatsagu a jikinsa, wannan ɓangaren fari, sai kuma ga wani tsagi yalo-yalo, sai ga wani tsagi baƙi, sai ga wani tsagi brown abu na ruwan ƙasa, sai ga wani tsagi, haka dutse guda ne, amma da za ka rinka ɓalla shi sai ga ka ɓangare fari, ka bangaro bangare ya dalo ka bangaro shine wa minal jibali judadun wa yake sai yayi wannan dutse guda ɗaya ne amma ko bangarori daban-daban kuma kala daban-daban duba Allah subhanahu wataala yana gaya ma shine Allah yace bibun ana samun a jikin dutse ka ganshi fari wa hamrun kaga kuma ja mukhtalifun alwanuha gaba ɗaya sabanin launi suke da shi dutse ɗaya ne judadun da sun bazgare amma dutse guda ɗaya wani sai da kaga babban dutse nan tsagin safari nan tsagin ta ja nan tsagin ta kore nan tsagin ta bayan nan tsagin ta ruwan kasa nan tsagin ta wani irin kala nan tsagin ta kuma yayi baki irin shine tace wa garabibu sud ba ku gani a jikin duwatsu akwai garabibu sud dogayen duwatsu bakake irin yanzu kana tafiya a jeji musamman kasashe masu sahara wanda ba ruwan sama sosai daga garabibu sud za ka ga duwatsu dogaye baki irin ko daga nesa ka hango wani dutse ko a kasashen mu nan wasu duwatsu a wasu garuruwa za ka ga dutsen dogo daga nesa kake hango shi a bayan ganshi baki irin ka wani dutsen ka ganshi kamar kalan bulu yake da shi shine wagarabi busud dogayen duwatsu sannan kuma busud masu baki sosai wasu malamai suna fassara garabi masu tsananin baki sudun ma'ana wasudun garabib kamar a larabci ana iya cewa aswadun garabibun ko kuma sudun garabibun ma'ana abu baƙaƙe masu baƙi irin kamar ko wani abu kana iya launi ka ce wancan dokin haga hisanun aswadun ko ka ce garabibun launin ma garabib wato wa'innan dawakai ne launin su baƙaƙe irin to ana iya amfani kuma da larabci mai sauƙi ya ce haɗa aswadun bahimun wannan baƙi ne irin na ta faƙi irin shi ne aswadun bahimun baƙi irin kamar da za a ce abuyadun naƙi'un falisol shi ne abuyadun naƙi'un kamar ce abunan kore shar hudurun abunan hudurun faƙi'un kore shar kamar ce sufurun safara faƙi'un a ce sufurun faƙi'un jazir ko kuma ce yalo sosai haka nan to haka abuna wala a larabci mai tauƙi amma ce ana amfani da garabib a larabci mai zurfi tsohon larabci da larabcin ƙur'ani a duk da cewa sashin malamai ko suna fassara shi garabibu su dogayen duwatsu masu baƙin launi ka duba launin duwatsu Allah subhanahu wataala da ya halicce su a dutse ɗaya ka samu wannan launi daban-daban wani sa'i kuma ka samu wannan launukan duwatsun a wani ɓangare yanzu idan kana tafiya a garuruwa daban-daban ko a cikin Najeriya wani ɓangare za ka ga duwatsun su suna baka mamaki wani gurin in kana bi duwatsu yanzu ko nan irin yankuna daga nan ka yanka zuwa Jos ko ka je irin Sudan ko makamantan haka za ka ga duwatsu kala-kala masu ban mamaki da yadda Allah ya ɗora wani dutse akan wani dutse haka kawai suke zaune wani dutse an ɗora shi akan wani yadda kasan an ajiye wannan akan wannan an jera su haka kuma suke wannan dutsen kalansa za ka gan shi abu nan fari-fari kamar gari-gari mai laushi bai kai wani dutse ba wani dutse haka ɓasgare-ɓasgare ga suna haka Allah subhanahu wataala ya yi su wannan wanda ya yi wannan in ba Allah ba ko wanda ya sai wannan don haka Allah yana bugawa mutane misalai in ka gane wannan wanda ya iya yin wannan kuma zai ke faɗansa alƙur'ani a cikin rayuwarka ya juya ta yadda ya ga dama mai sauƙi ne kuma ka roƙe shi abu ya baka wannan mai sauƙi ne a gurin sa ka kuma ya ga daman hana ka abu kuma Allah subhanahu wataala shi ne iko ne shi yasa kawai duk abin da kake nema dogara ga Allah duk abin da ka sa a gaba ka dogara ga Allah kuma ka fi jin tsoron Allah sama da komai kuma ka sa Allah a zuciyarka cikin duk abin da ka sa a gaba amma duk wanda ya manta Allah to zai sha wahala duk wanda ya dogara ga wani Allah zai sha wahala amma wanda ya dogara ga Allah fa huwa hasbuhu Allah zai isa masa cikin dukkan komai shi yasa baka ganin wasu daga cikin bayin Allah wani yana ja da su ya haɗu da bala'i a duniya saboda ya ja da Allah saboda tsananin dogaran su ga Allah saboda haka ana buƙatar bawan Allah ya dogara ga Allah cikin dukkan al'amuran idan ka gane Allah ka huta Allah ya sake cewa wa minan nasi kai daga mutane ma ba launi daban daban bane a cikin yin baƙaƙen ba a yi muna da bambanci da juna, wani ya yi dogo, wani ya yi gajere, wani ya yi ƙiba, wani ya yi tsiriri. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa minan nasi, a cikin mutane ma ka duba, sai ka duba jinsin mutane na duniya. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi waɗansu farare hakan nan, waɗansu jajaye, waɗansu suka yi wani irin fari wanda take zama kamar yana baka tsoro, har gashinsu, har idanuwansu. Wasu kuma suka yi tsakanin haka, tsakanin fari son da kuma baƙi kaɗan, da tsakanin jazir da sauransu. Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah ya ambace su jinsi-jinsi, ya ce Larabawa aka yi su sun fi karkata zuwa ga fari amma kuma da ja, aka yi Hindawa, abu ne Indiyawa, ya ce ƙasa da fari sol, sannan kuma ba su zama baƙi ba, duk da cewa akwai jinsin yankin Indiyawa da suke baƙaƙe. Haka nan ya ce waɗansu kuma aka yi su fari sol. To haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wasu har gashinsu daban da nauyinsu, gashinsu aka yi su kullum gashinsu jazir kawai yake, wasu gashinsu fari kawai yake, wasu gashinsu baƙi yake, wasu fatar su ga yadda take, shine wa minan nasi. Haka Allah ya yi a cikin mutane daban-daban, kowa Allah bai manta da shi ba, kuma kowa Allah ya ajiye shi a inda ya dace da shi. Wasu mutane sun zo ana zafin rana, sun zo aikin haji, sun yi dawafi gaba ɗaya jikinsu yadda kasan an sa leda a wuta, saboda zafin rana duk ya ƙona musu jiki, su ga duk jikinsu ya baƙi ƙirin, sun yi dawafi a rana. Mu kuma sai da mun ce bari kawai in rana ta yi gurin zai lafa, sai ka shiga kawai, sai mutum ya kutsa kawai, saboda shi ko rana ta da cika faɗarsa ba matsala. So da haka waminan nasi, daga mutane ma Allah ya yi daban-daban, kowa ɗaya da yake ɗabi'u daban bayan launin. Wani za ka ga ɗabi'arsa mai tauri ne, wani ɗabi'arsa mai gaggawa, wani ɗabi'arsa mai tsanda, wani ɗabi'arsa mai fishi, wani ɗabi'arsa mai sauƙin hali, wani mai baya fishi, wani mai dariya, wani mai tsunewa, wani mai bayarwa, wani mai hana, kowa da yadda yake. Waminan nasi, haka Allah ya ce ka duba cikin mutane, waddawabi, da dabbobi ma gaba ɗaya. Malamai suka ce addawab kullama yadubbu ala wajhi al-ard, duk wani mai motsi a doron ƙasa ana iya ce masa dabba, ko mutum ne za a iya ce masa dabba. Sai ce wal an'ami, bayan ya ce waddawabi kuma sai ce wal an'ami, aka ce zikrul khas ba'da al-am, bayan ya ambaci abu gama gari sai kuma zo ya ambaci sashi, yace duka waɗannan mukhtalifun alwanuhu kadhalik, dukkan su akwai bambancin launi kadhalika. Haka nan Allah yayi kamar yadda yayi duwatsu daban, yayi dabbobi abin da yayi ƴaƴan itatuwa daban-daban, haka nan su ma mutane, haka nan dabbobi, haka nan abin bahaim al-an'am, dabbobin ni'ima wanda ake ci, irin su raguna, awaki, tumaki, shanu. Allah subhanahu wataala yayi su daban-daban, wasu farare, wasu baƙaƙe, wasu an gauraya da baƙi da fari, wasu gaban su ja bayan su fari, wasu bayan su fari abinan ja gaban su baƙi, wasu duk gaba ɗaya. Haka Allah ya yi kuma yana sani, babu ɗaya daga cikin dabbobin da Allah yake mantawa. Ka duba tsarin Allah subhanahu wataala, idan ya yi duk dabbobin duniya kowanne daban da ɗan uwansa, kowanne Allah yana gane shi daban da ɗan uwansa, dukkan halittar duniya akwai abin da ya bambanta juna da juna, wane ya yi kama da wane, amma sai ka samu wani abu ya bambanta su. Sannan dukkan mutane sai zama tamfirin ɗinsu ya bambanta, dukkan abin da tafin yatsun su ya bambanta, ba sama tamfirin ya zama gaba ɗaya yana da bambanci. In ka duba irin masana dabbobi suna magana akan irin jakin jeji ɗin nan zebra, kaga zanen da yake jikinsu, duk duniya ba taɓa samun jakin jeji guda biyu wanda zanen su iri ɗaya ba, amma kai ba ka iya ganewa ba, amma ka kalle su gaba ɗaya, duk inda ka jera su komin yawan su ka kalle su, ka kalli ɗayan zaka ko dai wannan zanen ya tashi daga sama ya yi ƙasa ya zagaya wannan ya, amma dukkan su iri ɗaya za ka gan su. Amma Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta su, ka duba kuraye da irin ɗigo-ɗigon da yake jikinsu, ko damisa ko wani abu, akwai abin da Allah ya bambanta su. In ka kalle su ka kalli fatunsu akwai bambanci, sai ta mukhtalifun alwanu, haka Allah ya yi su daban-daban, mukhtalifun alwanuhu kadhalik. Allah yana sanye da su, yana ganin su, mala'iku suna gani suna ganewa. Wanda ya yi wannan aiki wa ya dace a bautawa in ba shi ba, wai dace a dogara gare shi in ba Allah ba subhanahu wataala. Yasa wanda ya dogara ga Allah ya huta cikin dukkan abin da yake, musamman a wannan zamani da muke rayuwa. Zamani ne da yake bukatun dogaro ga Allah, zamani ne da yake cikin hatsari, mutane suke cikin hatsari, mutane suna cikin abubuwa, maganganu karerai sun yi yawa, mu'amala yaudara ta yi yawa, abubuwa amana babu ita da sauransu, sai wanda Allah ya kiyaye. Fa ana bukatan komawa ga Allah don mutum ya zama mutumin kirki. Saboda a zamani ne muke rayuwa wanda abubuwan da za su kai ka wuce su suka fi yawa. Duk da cewa abubuwan da za su kai mutum aljanna suna nan ga Alkur'ani, ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma abubuwa masu shagaltarwa sun yi yawa. A harkar komai sai ka shagala in baka yi sa'a ba. A harkar komai kawai shagaltarwa ne. Ka zauna ma ka bada lokaci don sauraron maganan Allah ya zama aiki. Ka zauna ka bada lokaci don karanta littafin Allah ya zama aiki. Za ka iya samun mutum musulmi a zamanin yau ya yi wata guda bai karanta Alkur'ani ba. Za ka iya samun musulmi a zamanin yau ya yi sati biyu bai karanta Alkur'ani ba. Za ka iya samun musulmi a zamanin yau ya yi wata biyu bai karanta Alkur'ani ba. To me amfanin sa ma a duniya? Idan mutum zai wata guda bai buɗe littafin Allah ya karanta ba, to me yake nema a duniya? Kuma kullum ɗauke kwanansa ake yi. A ba mun karanta a baya ba, yadda Allah yake tauye abunan kwanakin mutane da awowi da mintuna da seconds da komai, duk da ya wuce a cikinka Allah subhanahu wataala yana ɗauka kuma yana sane da shi. Don haka mun kwana mun tashi, mun kwana mun tashi, an ce shekara ta kare, mun shiga wata. Saboda haka shekara ta wuce a cikin shekarunka, an kwana an tashi, an kwana an tashi, wata shekarar ma ta wuce a cikin shekarunka. Ai ka duba mana, ka tuna kanka yadda kake da da yadda kake yanzu. Ka lissafa, yawanci idan ka duba mutum zai iya cewa komin yawan shekarunsa ya yi nisa, komin yawan shekarun da zai yi ma'ana nan gaba ya yi nisa a rayuwa, tun da har ya san harkar rayuwa, ya san duniya, amma har yanzu lahira bai san ta ba. Har yanzu bai shirya wa lahira ba, sai da duniya ake shirya wa. An yi kaza, an yi kaza, an yi kaza don duniya, to me aka yi kuma don lahira? Kai wa kanka hisabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ku yi wa kanku hisabi tun ba a muku hisabi ba. Idan ka tuna, na je gari kaza, na je ƙasa kaza, na je gari kaza, duk wannan karance 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 saboda in samu babban matsayi, ko kuma na shiga can, na fita can, na ƙware a aiki, a'a na shiga aikin ɗan siyasa ne ba lungun da bai sani ba, ba hawan da bai hau ba, ba gangaren da bai shiga ba, ba dabarar da bai yi ba, duk wannan don me? Don a ci zaɓi. In ɗan kasuwa ne, ba inda bai kutsa ba, ya kwana a tsaye, ya kwana a zaune, ya shiga can, ya fita can, don me? Don kuɗin su taru. In wanda yake mai karatu ne, ya shiga can, ya yi, to addini ba, lahira ba me aka yi? Lahira kuma ka kwana a tsaye, lahira ka kwana kana kaza, ka kwana kana kuka a gaban Allah, ko ɗan lokaci ma ka ɗan ware. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da aka saukar da ayoyin surat Ali Imran, baka wa baka wa baka, yayi kuka yayi kuka, hatta balla sura sai da ƙasan ɗaki ya jike da hawayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Aisha radhiyallahu anha ta ce hankalinsu ya tashi, sura sai da za su yi sura na shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hawayen manzon Allah yana kwaranya kamar in an yi ruwan sama yadda yake gudu. Saboda kawai yana cire tsayuwa a gaban Allah, yana cire yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana akan lahira, da yadda Allah yake magana akan yadda zai tada mutane tashin alkiyama. Mu ko muna kwana mu tashi lafiya kala, ba mu ɗanyi ma ɗan wani abu wanda muke ganin za mu yi ba, sai dai shirin duniya, sai dai shirin duniya, sai dai shirin duniya. Ya kamata a rinka shirya lahira, shirya duniya. Babu laifi mutum ya yi bisa halal, ka nemi duk abin da ya dace cikin halal, ka shiga duk inda ya dace, matuƙar ba haram ba ne. Ka nemi duk abin da kake buƙatansa a rayuwarka ya halatta, in dai ba haram ba ne. Amma kar ka manta da lahira. Wala tanka nasibaka min ad-dunya daidai, zaka iya neman duniya, zaka iya yin duk abin da ya dace in dai halal ne, ta kuma hanyar halal babu matsala. Amma kar ka manta da lahira, duk abin da zaka yi kar ka manta da lahira. Yana daga cikin rashin mantawa da lahira abin da zai sa zuciyarka kullum ta zama a farke tana tunawa da Allah shine yawan karatun Alkur'ani da kuma tadabburi da lura cikin ayoyin Alkur'ani ne. Kar mutum ya wayi gari ya bar gida da safe bai karanta Qur'ani ba. A wayi gari a tashi da safe, ka ini ka sake kwanciya lafiya, ƙalau ba ciwo ba komai, amma ba karanta Qur'ani ba, amma ka yi surutu. Wani ma ya yi surutun da Allah bai yarda da shi ba, wani ma ya faɗi abin da bai da tabbas a kansa, wani ma ya ɗebi jita-jita ya yaɗa, wani ma ya faɗi ƙarya a kan wasu, amma dai bai karanta Ƙur'ani ba. Kai, akwai hatsari a cikin wannan. Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana dalilai da hujjoji da ayoyi wanda ke nuna mana Allah shi ne Allah. Ya kamata a san Allah, a ji tsoronsa, a riƙe alƙawarin da aka yi da Allah, shi ne a kiyaye dokokin Allah ta hanyar karanta littafinsa, fahimtar littafinsa, riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu daina ɓata lokaci akan rayuwar duniya. Yawa, za mu yi rayuwar duniya tunda Allah ya zuba mu a duniya. Bai dace mu yi bacci ba akan abin da muke nema don mu samu rufin asiri na Allah a rayuwar duniya. Wannan ya halatta mu yi, amma kar mu manta lahira. Lahira ita ce a gaba. Allah subhanahu wata'ala yana ba mu dalilai. Allah ta yi kazalika, haka nan da dabbobi da mutane da dabbobin ni'ima, haka Allah ya yi su masu bambancin launi. Komai ka kalla akwai bambanci. Haka nan Allah ya yi. Allah ta inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ku sani cewa masu tsoron Allah taka tsantsan da dokar Allah daga cikin bayinsa su ne al-ulama, malamai. Malamai ma'ana waɗanda suka san Allah shi ne Allah, suka gane halittun Allah ba ne yin su sai Allah, suka gane aikin Allah ba ne aiki irin nasa sai shi subhanahu wata'ala. To waɗannan saboda sanin Allah da suka yi sai za su fi kowa tsoron Allah. Sai sa Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ba ulama anan ana nufin malamai ba, yace ka sani malamai ba ana nufin yawan riwaya da yawan hadisi da yawan bayani ba, a'a, yawan tsoron Allah da sanin Allah shine ilimi. Malamin ce zama me taka tsantsan da Allah. Wasu daga cikin magabatan suka ce me ilimi na gaskiya shine wanda dukkan mu'amalarsa akwai tsoron Allah. Idan mun ce muna karanta Alkur'ani, muna karanta hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam, muna bayani ko muna saurare ko muna komai, amma in an zo gurin amana babu ita, in an zo gurin faɗan gaskiya babu shi, in an zo gurin mu'amala muni akwai matsala, in an zo gurin yaudara muna nan, in an zo gurin rashin gaskiya muna nan, an samu matsala kenan. Saboda haka wajibi ne a zama masana Allah ko masu aiki da tsoron Allah. Saboda haka al-khashya, tsoron Allah shi ke taka mutum girki. Ga abu nan na haram sai kaga mutum ya nisance shi saboda tsoron Allah. Abu kullum na halal yake nema, in abu bai halatta ba ya haƙura. Daiwa daga cikin magabata sun sha kwana da yunwa don ba su samu halal ba. Iya abin da Allah ya halatta musu da shi suke amfani. Wajibi ne mu ma mu lura da wannan, mu kullum mu rinka koyi da irin waɗannan aiki din. In abu ya halatta wannan shine naka, abu ya zama haramu ka sani cewa ba naka bane, ka haƙura da shi. Ko me za a samu, komin daɗinsa, komin yawansa, in dai ta hanyar da bai babu yaddar Allah a ciki ne mutum ya haƙuri da shi. Saboda haka jin tsoron Allah yana da muhimmanci a rayuwar ɗan adam. Sai sa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, waɗanda suka san Allah su suka fi kowa tsoron Allah. Wanda bai san Allah ba zai wasa da Allah yadda ya ga dama, dama bai san Allah. Sai sa Allah yake sanar da mu abinda za su tabbatar mana da sanin cewa Allah shine Allah. Sai sa dukkan dalilai muke ta karanta su a cikin ayoyi muke ganin su. Amma idan aka ce mun karanta waɗannan dalilai, mun gan su, mun ji su, mun taurara, amma kuma mu canja ɗabi'un mu ba, to har yanzu muna cikin matsala ne. Da ba mu taurara ba da ya fi mana sauki. Akan ka taurara ba ka canja ɗabi'arka. Kullum amfanin tauraron Alkur'ani shine Alkur'ani yana canja mutum. Allazina amanu wa tatma'i abuna Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan mathaniya taqashu'u minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa quluduhum ila dhikrillah. Idan Allah ya saukar da littafi Alkur'ani, littafi ne da yake kama da juna, kuma littafi ne mai balancing masaniya, mana in ya faɗi wannan sai ya faɗi wannan, in ya faɗi dare sai ya faɗi rana, in ya faɗi maza ya faɗi mata, in ya faɗi azaba ya faɗi ni'ima. Don haka Alkur'ani kenan. Saboda haka wannan Alkur'ani din mu'minai taqashu'u minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa quluduhum ila dhikrillah. In ana karanta Alkur'ani ana bayani a kansa, waɗanda suke tsoron Allah zaka ga fatar jikinsu tana sanyi, zaka ga jikinsu yana girgiza, yana bari. Saboda ana faɗin maganar Allah. sai ga kuma jikin su yayi sanyi zukatan su sun yi sanyi suna jiran maganar Allah sai maganar Allah ta rinka ratsa zukata din an jima kadan sai ta ratsa gaban su sai ayyukan su ya canja jiya suna tabo yau sun dawo mutanen kiri wanda su ne bayin Allah Allah ya samu cikin su Allah ta inna Allah azizun ghafur lalle Allah azizun mabwayi ne mai karfi ne ba wanda yake ja da shi Allah yana da karfi ba mai ja da shi cikin komai ghafurun amma kuma Allah mai gafara ne sau da yawa mai karfi baya yafiya daga dama amma Allah ga karfi ga yafiya ga karfi ga gafara yana da karfi saboda haka mu ji tsoron sa saboda karfin da yake da shi ba mai iya kubucewa a hannunsa ba mai iya kubucewa daga azabarsa amma kuma mu yi kwaɗayin rahamarsa duk zunubin da muka yi mu tuba Allah subhanahu wataala ghafurun mai gafara ne amma fa lokacin tuba din zai kure idan inna allaha yaqbalu tawbatal abd ma lam yughargir Allah yana karban tuban bawa matukar bawan bai je ga gargara ba idan an zo daukar ran mutum yana gargara wannan Allah baya karban tubansa so da ya kamata mutum ya tuba tun da wuri inna allaha yaqbalu tawbata inna allaha yaqbalu tawbata ma lam tatlu ash-shamsu min maghribiha Allah yana karban tuban bayinsa matukar rana ba ta fito ta yamma ba nan da rana ta fito ta yamma Allah baya karban tuban bayi saboda ka a tuba a gyara aiki a zama mutanen kirki kafin lokaci ya kure kowa ya sani cewa kansa yake yi wa kowa ya gyara kansa ya kuma gyara iyalansa yawanci mutane sukan gyara kansu sai su manta da iyalansu sai su bar iyalansu cewa wai ba za su takura iyalansu ba ba za su dora iyalansu akan addini ba saboda ka su suna nan suna zuwa masallaci suna komai amma iyalansu suna can ba abin da suke sai barna wannan kuskure ne wajibi ne ka gyaru ta hanyar neman dacewa daga Allah sannan ka gyara iyalanka ka karantar da su addini su zamanto masu sima ta addini sannan ka yi iyayenka kenan wanda duk ya karantar da iyayensa da iyalansa addini ya gama nasa amma wanda ya bar su shi kadai yake gwagwarmaya to an je lahira fa za su yi jayayya da mutum mai an je lahira za su yi jayayya da mutum nawa ne cikin iyayenka kake gwagwarmaya da su akan su samu duniya tun yaro bai iya magana ba kake kai jinazuri da kulan abinci ka sha dukan kula har ka gani amma ba kai shi islamiya ya haddace komai alqur'ani ba amma kana nan kana ta dako kana ta kai shi kaje ka dawo abinda ba da tabbas amma in kai shi haddace alqur'ani ka kai shi tabbas amma in kai dukan kula kake zalla ba maganar qur'ani ka ba tabbas ba tabbas to amma alhamdulillah a yanzu an samu ana hadabi to a hadabin da gaske yau ba ra zauna kawai islamiya ita in yaron ya ga dama ya je ko in Allah ya shirya da shi shike nan fadin lillahi alhamdu ba amma boko tsatsa kai ka kasa bacci ka kasa karatu ka kasa komai kana jira yaron ya shirya ka daibe shi da kula kan yarinya ba hijabi ba dan kwani tana tafiya saboda za ta iya turanci ƙarya kake kana yaudaran kanka to kana yaudaran kanka ne kawai yawa kai din turanci ne ka iya har kake da shago a kasuwa shago turanci ne ma ka shago ko turanci ne za ka iya sana'a ko kuma ne saboda haka an yi addinin Allah babu laifi a yi turanci a koyi kowane irin abin da za a koya amma fa kar a rinka manta addini wasu aka ga suna imocewa su makance ya haifi yarinya ya haifi yaro yan shekaru bibbiyu shi shekaransa wajen 40 da wani abu a duniya wani ma ya kai titin yana ta yawo wai ɗansa zai zama minista wani kuma an ce maka ɗansa zai zama kwamishina haba to waye ne ne da shi kwamishina kai ne koya kai ka fara zama kwamishina wannan bai fito ba to kai ka da kai ka tare dan ka wanda kake kira naziri yau shi kake nisa ba wannan abu kana ce garan kanka kana mafarkin ƙarya mafarki a farke mutum yana bacci yana tafiya ma yana mafarki ba shi yasa duk abubuwa suke ta samu cikin bala'i ba mutanen da sai sun yi bacci suke mafarki mu idan mu biyo muke mafarki Allah ya ji kanmu kan duniya ya mana yawa sosai Allah ya samu dace Allah ta innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗanda suke karanta littafin Allah wa aqamus salata suka tsaya sallah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya suke ciyarwa daga abin da muka ajirta su da shi sirran ko a sirrance wa alaniyatan da bayyane yarjuna tijaratan lan tabur saboda suna kwaɗayin wani kasuwanci da ba a asara a cikinsa liwafiyahum ujurahum, wallahi Allah zai cika musu ladansu, wa yazidahum min fadlihi, Allah zai ƙara musu daga falalansa. Innahu lallai shi Allah ghafurun, mai gafara ne, shakurun, Allah mai godiya ne akan aikin alkhairi in kai. Kudu da Allah yake yabo masu karanta littafin Allah, yace innal ladina yasluna kitaballahi, lalle waɗanda suke karanta littafin Allah, me mafi alkhairi rayuwa a ce ka kware wajen karatun alqur'ani, kana karanta qur'ani dare da rana, kana karanta qur'ani a gidanka, rahmar Allah tana sauka. Ka duba mala'iku suke sauka fa a gidan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari qiyamul layli kawai yake yi, yana karanta alqur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuciya kawai ya ji kaucin karatun qur'ani, yana tashi sai tsaya a guri, yayin da taurari sai da kusan asuda sai Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar gurin, shi da aka saukar masa alqur'ani. Wani sahabi yana karanta alqur'ani, mala'iku suka rinka saukowa saboda sauraron karatun alqur'ani, sai ji yake kawai dokin gidansa yana ta motsi kamar dai inka abu ne, sai ashe shi ganin mala'iku yake suna sauka, ya je ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ai mala'iku ne suka sauko suna jin karatun ka, ba kai qiyamul layli ba. Amma mu yau ba maganar qiyamul layli ba, karatun qur'ani ya zama abun wasa gurin mutane da yawa, ya zama abun wasa. Ai mafificin aiki gaba ɗaya a doron ƙasa shine faro karatun qur'ani da saukewa, faro karatun qur'ani da saukewa. Wa man shagala alqur'anu anhu lisanahu yanal khaira ajri adh-dhakirina mukammala wa ma afdalu al-a'mali وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الختم حلا وارتحالا موصلا. أقول الإمام الشافعي يتبلا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه باب ما في فيتن أيكي أدور الأتى فاتحة بود القرآن كافارو دقى فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كاجوا دايجا كاشي سورة البقرة كاجوا دايجا يو كاي غوبي كاي جيبي كاي غاتا كاي هكا لن لا يوركا تيكي يو كازو من الجنة والنار كاي أدوا دوء أدوا لكي الله يكرا فنسي كتاكي كوما الحمد لله رب العالمين كي كل لا يوركا تينا كوما شاكي لتي كتي على يوا أما لا تسوكي وترانا haka nan kana kai ya tsaki kowa shine wa ma afdalul a'mali illa iftitahu ma'a al-khatmi hillan wa irtihalan muwassala babu wani mafificin aiki a duniya face bude karatun alqur'ani ka kai shi ka sauke ka sake komawa ka kai shi ka sauke ko ne karantun abu da kake yi kullun dai zakai gobe ma zakai ka tsaya a inda ka kwana jibi ka tashi a inda ka tsaya zaka ka tashi a inda ka tsaya har wa kullun ka ce ka sauke sai ka sake komawa wannan shine mafificin aiki a doron ka ya ta ce wa man shaghala alqur'anu an lisanihi yanal khaira ajri adh-dhakirin mukammala wanda duk alqur'ani ya zama shine a harshen sa ya shagaltar da harkar sa da karatun qur'ani to wannan mutumin zai riski mafificin ladan masu ambaton Allah mafi na kowane ruwa ranar tashin alkiyama amma ina ga alqur'ani na masallatai kullun suna jige sai yan kalilan su ya karanta wani yana da alqur'ani a gidansa yan kalilan su ya karanta shi ma bai karanta balle yaya su karanta baya karantawa yaya ba sa karantawa sai dai kawai ana ta su sharhu biya da wani tunani balle ma har ita mata ta karanta wata kila dama ba ta iya karatu qur'ani ba cikin fara gurin su bai damu qur'ani na ganin komai amma muna cikin musiba mun kasa rikewa to su ne maganganun kawai talauci ya dame shi waye ya dame shi a dole talauci da ne kawai ba ka karanta qur'ani ba ka kaza in kana karanta qur'ani ko ba kuɗi za ka samu ne suwa da ikon Allah ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ka karanta qur'ani ka fita kafin ka fita a gida ka karanta qur'ani da safe kayi azkarin ka masallaci shiga cikin gida ka karanta qur'ani sai ka an fi son karanta qur'ani ma ka ringa yin sa cikin gida in dai ba uzuri ba ko kuma ka in baka yi a masallaci ba wata kila in ka je gida din ba zai yiwu ba amma gidanka in kana karanta alqur'ani to rayayen gida kenan in kana neman rayayen gida shine gidan da ake karanta qur'ani ko ba a cin abinci a koshi in kana ana karanta alqur'ani ni'mal bait hada mafificin gida kenan gida ya ci riba ka bar ƴaƴanka da iyalanka da kai kanka in kai zaka yi ga mutuwa to ga su da alqur'ani idan sauran abubuwa na rayuwar duniya kuma Allah zai isa musu insha Allah wani shi ne abinda Umar bin Abdulaziz ya fara rahimahullahi ta'ala yace ƴaƴana tsayin biyu ne in mutanen ƙwarai ne
Allah subhanahu wa ta'ala ya tawalla salihin. Allah zai dace al'amarin ki. In ba mutanen kwarai bane ko ba dalilin mu bata lokaci a kansu. Saboda haka kullum mutum yayi abin da zai kar a rubuta al-Qur'ani. Innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata, ga karatun Qur'ani ga sallah. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, in ka samu wani abu ka tiyar fi sabilillah. Duk abin da kake da shi kar ya zama babu rajon wasu bayin Allah fi sabilillah. Asalari ka sa wa kanka, ko dai ka ware wani kuɗi don aikin addinin Allah, ka ce kawai a rinka deducting, ma'ana a rinka cire shi tun bai shigo mallakinka ba, kawai a rinka sa shi a harkar gina masallaci ko harkar gina makaranta, ko ka je a rinka cewa wani abu ka samu amintattu ko da ba a garinku ba, a kai shi ko da ba a unguwarku ba, a kai shi wani guri da za a gina masallaci, sai ranar lahira za ka gani. Ka ware wani kuɗi, salarin ka ɗin 10,000 ne, to wane naira 100 mana? To wannan naira 100 na Allah ne, ba ka cikin ta kawai, ba ta cikin kuɗinka. Wa idan ka in kuma a hannu kake karba, ka tabbata kana ɗauka ko ka yi sadaka. Wasu bayin Allah suna nan suna bara suna yawo, ba su san yadda za su yi ba, sun gama rayuwarsu gaba ɗaya, ba maganar salari, ba neman aiki, ba kaza, ba su komai, ba haka rayuwar take, haka za a tafi, suna nan suna jira a ba su, ko kuma a sa a cikin harkar abin da kake ga za ka sa, ko kuma wasu marayu ka auni shinkafa, wataƙila in abin da za ka iya bayarwa ya kai ka auni shinkafa kwano uku, ka auna in abin da za ka iya bayarwa ya kai ayi kaza, ko 200 ne ko 100 ne, a'a riba kaci a kasuwa, ka ci riba to me na Allah, ka ci riba ila na lahira, ma inda kun yanfani wa ma inda Allah ba, in ka bari ka cinye kai kare Allah, ina kai asara, duk abin da kake ga kare kai asara. Shi fa ka ware kawai, ana daukar ka aiki wale wani abu kake kawai, wannan ina kwamitin masallaci, ina kwamitin marayu, ina kwamitin aikin kaza, ko kuma idan wasu bayin Allah in ka san in ka karba kana da jaruntar da ba za ka cinye ba gaba daya, to shikenan ka ware ko wani gida a unguwarku na marayu ko wani bawan Allah mabukaci, kullum in wata ya kare wata kila ba har ya gane ka, wata kila ran da ka bar duniya in ka riga shi tafiya ya rinka binciken ina kake, wani bawan Allah shikenan kana ba shi kullum naira 100, amma ba ka iya sadakar naira 100 sai wata ya kare, saboda wata kila ba ka da hali iya abin da kake da shi in salarin nan ya zo ne. Amma nan da shedan ya kare ya rinjaye ka, shi haba wannan dan salarin naka ya fi zaka yi sadaka, ka bari sai kai kuɗi, ke zuwa kai kuɗi, wai ga ma kana da garanti zaka yi kuɗi, shekara nawa zaka yi kai kuɗi, wannan al'amari ne da Allah, baka ga kallon ka sun yi kuɗin ba tunda, ai akwai wanda ka fi je ka rufi yar kuɗi tunda, to har aka kawai da buri ne yin kuɗi, ba buri bane, tsarin Allah ne, to kai da abin da kake da shi kawai shine naka, abun da kake da shi shine naka, kar ka kullari gaba, abun da kake da shi a yau to kai amfani da shi, saboda haka kowa ya amfani, a in kasuwanci kake, in sana'a kake, kai sana'a ka samu karatu, to yanzu abun da ita ba zai ita ba ai dama, ko nawa aka waka ba zai ita ba, amma me na lahira, duk abun da kake gidanka to kai za a cine ya kare, duk abun da kai amfani da shi zai wuce, amma ka ware wani abu, kuma ka ware wani abu nan karka da mutu da dun maganganun mutane, karka wani abu domin ba don Allah ba, abin da ka san za ka iya nan kawai ka sa shi a gaba, ko karka da ni in an tafi sabilillah a masallaci ba a ganin ina bayarwa ba a kaza, duk wani karka da ka tabbata da yadda ake bayani yanzu nan, ka tabbata tsakaninka da Allah ka ware wani abu kawai na aiki domin Allah, sadaka wa wasu ko sadaka wa wani aiki ko wani abu, nan shikenan kawai. Allah ya san abin da kake da shi, ko shi sa abin da kake nufi, kullum ka samu kana da wani sirri tsakaninka da Allah, babu wanda ya san shi sai Allah, wannan yana da matukar muhimmanci a rayuwa. Radda za ka bar duniya, kofar da ake shiga sama da shi ta yi kuka saboda yau ka bar duniya, an daina wucewa da abu, idan ma ta bunu adama in kafa a amalu, idan dan adam ya rasu aikinsa ya yanke, daga ran da abun ya tsaya saboda rasuwar mutum to shikenan. Sai wajen Allah ne ka fama da kan alihimu sama'u wal ard fa ma kanu munzari, sama ba sai musu kuka ba, kuma dama ba a wuce da aikin alkhairi ta gurin, amma wanda ake wuce da aikin alkhairi ta kofar da ake wuce da aikin alkhairi, ran da mutum ya bar duniya aikin ya tsaya sai gurin yayi kuka, inda kake tsaya kai lafiya sai yayi kuka, aikin da kake a duniya sai gurin yayi kuka, saboda haka mutane ce aikin alkhairi kafin lokaci ya kure, kuma in zaka aiki ka aiki domin Allah kar ka damu da maganar mutane kar kai abin da ba zaka iya ba amma komai ka samu ka saka kai kokari kaga cewa ka bincimi abin da ka san shine zaka iya yi ka ba domin Allah idan ka yi wannan to kana kullum in ka samu kaza kana yi in dai na riba a kasuwa na sawa kaina cewa abu kaza in Allah da zan ba da shi a guri kaza fa wanda ya sani kana nan kana yi kana nan kana yi wani abu sai ka rasu irin su Sheikh Bin Baz rahimahullah akwai marayu wanda bayan rasuwarsa suka zo suna kuka wasu mata a rami wanda mazajen su sun rasu sun bar su da yaya ba a san yadda suke rayuwa ba ashe Sheikh Bin Baz yake ciyar da su suna da allowance kullum sati wasu kullum wata a cikin rayuwarsa gaba daya sai bayan yaro suka zo suna kuka suna cewa komin su ya yanke tun daga rasuwarsa duk da wanda yake ne yana yi yanzu ya riga ya koma ga Allah balle ma ya ji labari so da haka a gurin Allah kawai zai ga kayan so da haka wajibi ne mu yi koyi da irin wannan ayyuka saboda duniya gidan bari ne lahira nan ne gidan wanzuwa kuma duk abin da kake ji kana tadda shi zai da aka bar shi wata rana ko kuma shi ya barka ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah baq duk abin da ka bayar domin Allah Allah zai ajiye maka shi kuma sannan zai ninninka maka shi shi yasa wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan ga karatun alqur'ani ga sallah ga ciyarwa fi sabilillah yarjuna tijaratan lan tabu suna kwadayin kasuwancin da baya babu asara a ciki in da ka bada abu domin Allah to ba za ka ce wannan kasuwar ba ta riba ba ina a duniya ai zaka iya zuwa ka taro kaya na dingin kuɗi amma kuma a samu rashin a samu akasi wani sai amma a lahira in dai aikin da aka ba domin Allah ne baya ba asara zaka Allah ya ce li wafiyahum ujurahum Allah zai ba su ladan su wa yazidahum min fadli kuma zai musu kari daga falalarsa Allah baya ba wa mutum iya abun da kai na lada ya tsaya iya nan a ha yo arin aikin gwamnati ma ai ba iya abun da kai ake baka ba yanzu akwai shekaru wani ya retirement to ai akwai kudi da ake bashi bayan ya retire saboda hidimar da yayi a baya lokacin da yake da lafiya lokacin da yake da tashi lokacin da yake wasu abubuwa yanzu kuma ya tsufa ya rubuta janyewa daga aiki ya aje aikin ya zauna to sai kuma ana bashi kaza kai akwai matakin da ake iya kaiwa ma a ce salarin mutum ma bai ma ba a rage shi ba kawai ya ci gaba da tafiya saboda haka idan har dan adam ya tsara wannan to me kake tsammani da tsarin Allah kuma shi yasa duk abin da kai domin Allah wa yazidahum min fadli Allah zai musu kari daga falalarsa innahu domin shi Allah ghafurun Allah mai gafara ne kuma shakurun mai godiya akan abun da aka yi domin sa duk abun da kai ka san kaya wannan in ka dauke ta akan hanya in dai ka yi domin Allah sai Allah ya gode maka duk abun da kai domin Allah sai Allah ya gode maka ba abun da mutum zai yi a bazai min ba gaya bani Isra'ila ta shayar da kare Allah ya gode mata ko mata albishir ga aljanna karuwanci ba take yi amma ta ji tausayin kare ta shiga rijiya ta ɗebo ruwa a takalminta ta kawo kare ya sha kare ya rasu yadda zai ya sha ruwa amma da ya sha ya koshi kawai sai ya bar gurin a guje da kuma ya kasa tafiya gurin yana ganin ruwa ya kasa sha ita kuma karuwanci take amma Allah ya fi mata to saboda haka in mun yi abu domin Allah Allah subhanahu wataala baya bacci ko da daddare kai ko da rana kai ko da safe ko a garin ku ko a wajen garin ku ko a ina Allah subhanahu wataala yana sane da shi don haka Allah ya samu dace na'am
wallazi أوحينا إليك من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
الله تعالى أوحينا إليك من الكتاب wannan abun da muka yi wahayi zuwa gare ka ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min alkitabi na littafi shine alqur'ani Allah ke huwa alhaq shine gaskiya alqur'ani gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata dukkan abun da ya riga ya shi na littafai alqur'ani yana gaskata at-taura yana gaskata al-injila yana gaskata zabura yana gaskata sufi ibrahim yana gaskata dukkan annabawan Allah da duk abin da Allah ya aika su da shi ne littafai alqur'ani ya gaskata shi shika Allah yake fadan sifar alqur'ani da quality na alqur'ani wallazi awhayna ilayka min alkitabi huwa alhaq musaddiqan lima bayna yadayhi wannan da muka yi maka wahayin sa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam na littafi shine alqur'ani anta alkitab ma'ana shay'un maktubun wani abu da aka yi rubutu aka rubuta shi shine ake karantawa maqru'un ake karanta shi alqur'ani kenan Allah sai huwa alhaq wannan gaskiya ne babu shakka a cikin alqur'ani sai fa Allah sai zalikal kitab la rayba fihi wanta bitar da kake gani alqur'ani la rayba fihi babu kokonto a cikin sa musaddiqan lima bayna yadayhi yana gaskata abin da ya riga ya shi na littafai da annabawa Allah sai inna Allah lalle shi Allah bi ibadihi game da bayinsa na khabirin Allah masani ne zai ba su labari ranar tashin alkiyama basirin Allah yana ganin dukkan aikin da kowa yake yi kuma Allah zai yi takayya ranar tashin alkiyama akan aikin da kowa yake yi sai kuma daina ɓata lokaci akan rayuwa haka kawai mutane sun zaɓi su yi ta surutu wani sa'i su ci naman bayin Allah wani sa'i su yi annabimanci wani sa'i su yi ƙarya wani sa'i su yaɗa jita-jita wanda ba gaskiya ba sun kyale littafin Allah ka duba abinda Allah yake faɗa akan alqur'ani huwa alhaqqu musaddiqan lima bayna yadayhi sai mu ce bar littafin Allah ya koma yana ta surutai kawai labarin yawanci mun fi labarbari majalisa wani ya je majalisa wani ya je gurin zaman nan kuma daga cin nama ne yawanci daga cin nama sai ƙarya sai annabimanci sai yaɗa jita-jita a fada ma labarin da ba a da tabbata akan sa wani mutum ba a san komai akan sa ba a san hakikani ba a yi magana akan sa wani abu ya baka labari wani ya baka labarin Abuja wani ya baka labarin shugaban kasa wani ya baka labarin gwamna wani ya baka duk da ƙarya da sauransu makamantan abubuwa an ta abubuwa ka ajiye alqur'ani a gefe an ajiye alqur'ani a gefe saboda haka alqur'ani littafi ne na gaskiya mu lura da shi sosai sannan kuma mu rinka yawan amfani da shi ta hanyar karantawa da karantar da duk waɗanda suka dace ya karantar da iyalansa kuma ya karanta shi ya yi amfani da shi Allah ba mu iko inna Allah bi ibadihi la khabirun basir lalle ba Allah subhanahu wata'ala game da bayinsa la khabirun wallahi Allah zai ba wa bayinsa labari na gaskiya labari na ilimi dan sai khabir Allah al-khabir ne wato in Allah yana ba wa mutum labari game da abin da ya yi mutum bai sai nusa ba kawai mutum ya kure ka yana gaya maka abu bisa ilimin cewa ya san kai ya kama ka hannu da hannu kana yi yana labari yana bayani ba kai saka nusa ba to Allah subhanahu wataala ya wuce nan na khabiru Allah mai ba ku labari ne labari na ilimi bisa cikan ilimi irin nasu subhanahu wataala game da abin da kuka aikata
to in ka san Allah zai baka labari ranar tashin alkiyama me zai saka bata lokacin ka akan abubuwan da ba su zama dole ba har ma abubuwan da suka zama wani ta'i ma sabo ne basirin Allah mai gani ne ga duk abin da kowa yake aikatawa kuma zai sakayya ranar tashin alkiyama haka mutane ya kamata yawanci mu rinka amfani da lokutan da muke da su wajen ibada bautar Allah da ayyuka duk da cewa ya halatta za a iya zama a ɗan yi hira ko a ɗan tattauna harkar rayuwar duniya ko wasu abubuwa duka daidai gwargwado ba tare da wuce gona da iri ba ba tare da yin abin da bai kamata ba ya halatta kuma za a iya mitin don maslahar al'umma za a iya yin mitin ko a zauna a tattauna don maslahar addini za a zauna a tattauna a ɗan lokaci ana tattaunawa za a iya raha a hira da dariya da sauransu duk wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zauna da sahabbai ya saurare su ya yi dariya ya ce su ba shi labarin kaza in wani yana ba shi labari annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya hatta tabbina wajibahu har kira mahaƙwaransa a gansu so da yana dariya sosai to wannan duka ya halatta amma bai kamata da ya zamanto cikin mutuncin juna da rashin gaskiya da yaɗa labarin ƙarya da abubuwan da ba su kamata ba wannan wajibi ne mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yi ayyuka na ƙwarai Allah ya sa mu dace insha Allah ta'ala in muna raye za mu shiga daga inda muka tsaya muna fatan Allah ya ba mu nasara ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa wallahu ta'ala a'lam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله يسرك صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله يسرك الله يجارك وسلم وكما الله يبعنا فيكم ايكي دولنا مكراكي دا اكتبونا وعلى الله يتعوينا حين يشينا كنا بيش بطا جانا في دولنا ثم حمي معصر ثم الله يرجع جلاس انت رحمنا يتعوجين على الله الله يسرك جارة كنا في بيان يدوى باش ثم حمي معصر Kami kemarin aku dah buat sesuatu sama dengan dia. Kalau lu kesusun mana yang kita lihat sesuatu sama dengan dia, maka kita susun sesuatu yang dua Allah Taala, Allah Taala pun dia ada pasal macam ni. Kalau aku mesti dia orang yang kesusun sesuatu yang dua Allah Taala pun dia ada macam ni. Kalau ni kesusun pada dia orang yang kesusun sesuatu yang dua Allah Taala pun dia ada macam ni. Wannan shi akwai matsaloli da suke da yamu a wannan bukata na alkhairi wannan shi matsala na kasuwancin da yake ita da gajara ba ta so ta shiga to Allah ya bada shi kuma wannan shi ba shi wannan dalili mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
to dukkan bayin Allah da suka turo suke bukatan bayin Allah su tsaya su da addu'o'i muna fatan Allah ya karbi addu'o'in mu dukkan mu kowa da irin bukatar da yake da ita Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya kawo mana sauki a rayuwa kare mu da kariyarsa kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da riko da addinin Allah cikin rayuwarmu dukkan abin da zai zama mana fitina Allah ya raba mu da shi wanda suka turo wanda dan uwansu ba lafiya na maganan yanke kafa muna fatan duk abin da zai zama in yanke kafa ya zama dole Allah subhanahu wataala ya sa a yi cikin sa'a kuma Allah ya ba shi lafiya dukkan sauran marasa lafiya Allah ya ba su lafiya da wanda yace harkar kasuwa ko damuwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya kawar da wannan matsala wanda suke sun fara jarabawa muna fatan Allah ya ba su nasara cikin jarabawansu Allah ya sa a ci nasara kuma Allah ya hana su ganin abunda yake mummuna a sakamakonsu da san samu sakamako na nasara da albarka a wanda ya aure da ƙasa Allah sanya albarka cikin auren shi ya kare duk wata cikin auren ruwa da yake cikin da kuma kare duk wata fitina wanda yake yana da matsaloli da suke damun sa muna fata Allah ya yaye mu mai fama da bashi Allah ya bashi ikon biya wanda ke fama da abuna jari muna fata Allah azurta duk masu bukatun jari Allah azurta su da jari mai albarka
dukkan mu gaba ɗaya kowa da irin abin da yake bukata Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi masu neman aiki Allah ba su aiki mai albarka masu neman kowa da abin da yake bukata Allah subhanahu wataala kai ne mai amsawa muna roƙonka Allah ka biya mana bukatun mu marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu Allah ka yafe musu ka gafarta musu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا يوم الله سبحانه وتعالى يغفر تامس يا هدام لزوجكين جنة الفردوس الله يفتح مسكين قبر برانس يا يوم ذكاء كنوم الله يغفر تامس كرا برانس Allah ka ya duwa yin mu gare su a matsayin ƴaƴa na ƙwarai zuriyarmu da iyalanmu Allah ya shiryar da mu ya shiryar da su Allah ka alqur'ani ya zama hujja gare mu da su baki daya Allah ya azurta mu da haddace alqur'ani da aiki da shi tare da zuriyarmu da iyalanmu Allah ka qur'ani ya zama mai ceton mu da zuriyarmu da iyalanmu da iyayenmu da kakanninmu ranar tashin alkiyama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار شو قبل نمو الله يمسداتي هذا أيك الخير شو أبو نزاس يزم الخير غير أيبر مو الله يتيمك يسو أكنسا أبو نزاس يزم بعديدي والله يتاسو غاني كسو أيكتا اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك